الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wandangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 12 ga watan sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan 5 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila Mubahithi Ilmi Al-Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul na الشيخ الإمام حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى. كافين درسي ne ubalai fi idan tambayoyi sukan iya gabata. Wani dan uwa ke tambaya cewa hana yara fita daga cikin gida a lokacin magariba shin ko yana da asali a cikin addini? Kwarai da gaske, yara kankana a lokacin da rana ta fada to baya dacewa a bar su suna fita daga cikin gida suna kai kawo. Hadisi ne tabbatacce, hadisin na cikin Bukhari da Muslim, riwaya ta Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake fada cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza kana junhul layli aw amsaytum fa qubusu biyanahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wato yanki na dare, ma'ana duhun dare ya gabato, Manzo Allah yace fa qubusu biyanahu, ku kame kankanan yaran ku su zauna ku daya. Zanla yace fa inna shayatina tantashiru hina idhi, domin shaydanu suna watsuwa a wannan lokaci. Zanla yace fa idza zahaba sa'atu min al-layli fa qulubu, idan wani dan lokaci na dare wato ya dan tura, zanla yace in ya so ku sake shi, ma'ana in rana ta fada a lokacin magariba, manzo Allah ya ce a kame kankanan yara, domin lokaci ne wanda shaytanu suke watsuwa. Manzo Allah ya ce in daren ya dan tura, misali kenan an kai kamar kusan lokacin sallar isha, manzo Allah ya ce ku sake su. Cikon bayani akan hadisin sai ya ce fa abni kul abwaba, manzo Allah ya ce kuma in za ku kwanta cikin dare ku kunne kofar daki, ku kulle kofofin gidajenku. Wadhkuru ismallahi, manzo Allah ya ce ku ambaci sunan Ubangijinku lokacin da zaka kulle gida, lokacin da zaka sanya kuba ka ce bismillahi. Manzo Allah ya ce fa inna shaytana la yaftahu babul mughlaqa, domin shaytani baya iya bude kofar da aka kulle. Duk kofar da za a kulle ta aka ambaci sunan Allah, to shaytani yayi kadai ya bude wannan kofar gida. Haka a cikin wata riwaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa duk gidan da ba a ambaci sunan Allah lokacin da za a kulle gida, to shaydanu na fada junansu da juna ku zo mun samu wurin kwanci. amma duk lokacin da mutun ya ambaci sunan Allah lokacin da zai kulle kofar gidansa to shedani yayi kadan ya shiga wannan gida ya kwana manzo Allah sai ya ce wa auku kirabakum manzo Allah ya ce bakin salka manzo Allah ya ce ku kulle shi kamar misali a lokaci da ya wuce duk gidaje da ko da yake har yau ma akwai sauran gidaje wanda ana amfani da randa gidan da babu famfo to irin waɗannan randa baya halatta a bar ta kwana bai ya dace ba a bar ta kwana kamar yanda yayi umarnin bakin salka manzo Allah ya ce in dare yayi a kulle bakin salkar wazkur smallahi in zaka kulle bakin salkar manzo Allah ya ce ka ambaci sunan Allah misali in randa ce ko wani kenan tano da ake zuba ruwa ko wani gudu in za a rufe a cikin dare to a ambaci sunan Allah manzo Allah ya ce kuma wa khamru aniyatakum ma'ana ku zuce makayanku duk wasu kwanuka da wasu wannan baya dacewa a bar su a bude zuce su aiki shine yace wa khamru aniyatakum kwanukan kuma za Allah yace ku zuce su ku kibe su ko a dauko murhi a rihe ko kuma a zuce shi sai yace wa kursumallahi in za ku rufe kwanukan manzo Allah yace ku ambaci sunan Allah dan haka da wasu tukwane da menene baya dacewa a bar su a bude sannan sai manzo Allah sai ya ce wa adifi umasabihakum ma'ana ku tudu manzo Allah ya ce ku kashe su an gane ku kada ku bar fitila ta kwana tana ci manzo Allah ya ce ku kashe a irin wancan lokaci ana amfani da fitila wanda ake kiranta a ci balbal to har irin waɗannan fitulu da muke amfani da su a yau baya dacewa mutum ya bar su su kwana suna ci domin kamar yadda bincike ya nuna kwana a cikin haske na rage ma dan adam hutu a gangan jikin shi baya samun bacci wanda yake da tsatsi a takaice ne abinda muke so mu gane me yasa aka ce a kame kankanan yara a wannan lokaci domin shedanu suna watsuwa dan haka su kuma wato halitta ce wanda suke masu mugunta masu cutar da ƴaƴan adam ba ruwansu da yaro karami ko babba in kenan dare ya dan tura ana iya sakin su wannan hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim na'am sai ƙarin bayani akan matsala da muka yi a ran nan na cewa shi kukan makoki laifi ne daga cikin manyan laifuka kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kashiri ya yi barazana ga duk macen da take kukan mutuwa har ta mutu bata tuba ba to a ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a tsida ta a sanya mata riga ta kazuwa wato da man kunhi me ake nihi da man kunhi wani mai ne wanda yake mai danko yanda ka san kwalta haka yake larabawa sukan yi amfani da shi ga raƙumansu in cutar kazuwa ta kama su akan shafa musu wannan mai mai ne wanda yana da gaggawar kama wuta to wannan shine za a yi mata rigar kazuwa a sa mata wannan mai sannan a jefa ta wutar jahannama a azabtar da ita gurgurdan laifinta wannan kenan duk macen da take kukan mutuwa ko duk da cewa da yake banta ba ga mata ko da namiji ne yake kukan mutuwa kuka wanda yake na ɗaukaka murya an gane ku wannan shine sakamako a ranar kiyama mun yi bayanin kuka in na zubar da hawaye ne to wannan ba laifi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da jikansa diyar dan diyarsa Zainab ba shi da lafiya ta tura cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo manzo Allah ya turo mata sakon cewa ta dau hakuri ta sake aika masa tana ce cewa duk yanda ake yi kokari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja wata tawaga daga cikin sahabbansa a cikin su akwai su Zaid ibn Thabit su Mu'adh dan Jabal Allah ikara musu yadda a lokacin da suka zo gidan wannan diya tashi aka dauki yaron yana cikin yanayi na fitar rai aka miƙa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rungume shi ya jingina shi da kirjinsa sai ga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana bugawa kai tsaye hawaye sai ya rinda zubowa daga idanunsa mu'azza Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa mi zan gani ya rasulullah manzo Allah sai ya ce masa hadhihi rahma ja'alaha Allah fi qulubi man sha'a min ibadi wa innama yarhamu Allah min ibadihi ruhama manzo Allah ya ce wannan zubar da hawaye da ka gani wani jin kai ne wanda Allah yake saka shi a cikin zukatan wanda ya so daga cikin bayinsa domin kadai Allah yana jin kan masu jin kai daga cikin bayinsa wanda yake da tausayi shine Allah yake masa yake jin kansa wannan hadisi yana tabbatar da halaccin kuka na zubar da hawaye haka lokacin da dan shi Ibrahim ba shi da lafiya yana cikin fitar rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rungume wannan yaro hawaye ya ringa zuba daga idanunsa wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi ba ka hana kuka ba manzo Allah ya ce kuka na ɗaukaka murya shine na hana kuka na zubar da hawaye wannan abu ne wanda Allah ya halitta mana manzo Allah ya ce kuma ba za mu faɗi wata kalima sai wanda ubangijin mu subhanahu wata'ala ke suke yarda da ita don haka a takaice abinda muke so mu gane kwata-kwata baya halatta domin duk gidan da ake kukan mutuwa shaidani yana nan a cikin gidan kamar yadda Ummu Salama Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da mijinta na farko Allah ya masa rasuwa Abu Salama sai take fada take cewa garibu wa fi ardi gurba tace mijina Abu Salama gashi yana bako kuma a ƙasa wadda take tabarkunta Allah ya masa rasuwa domin daga Makka suka yi kauro suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina suna daga cikin awa'il a wajen yin hijira ma'ana na farko a wajen tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Madina sai take fada take cewa la abiki yannahu buka an yutahaddasu an tace wallahi sai na masa kukan mutuwa kukan da labarin kukan zai yadu gabas da yamma kudu da arewa ko ina sai an ji labarin kukan da na masa wanda su abun alfahari ne a jahiliya mutum in ya mutu a samu gwannai wajen iya kuka daga cikin mata su tarera masa kukan makoki wane mai kaza wane mai kaza wane mai kaza a yi ta yi ban shi kamar yadda tarafa yake cewa idza mittu fani'ini bima ana ahluhu wa shukki alayya da jayba yabna tama abadi yake fada ga wata masoyiyarsa yake cewa idza mittu fani'ini yace in na mutu imu kukan mutuwa bima ana ahluhu da duk abin da kika san na cancanta duk wani abu da nake da shi na alfahari in na mutu yace rera mun kukan mutuwa yace wa shukki alayya da jayba kuma ki tsaga wuyar rigarki saboda mutuwata yace yake diyar mabar wanda dukkan shi wannan dabi'a ce daga cikin dabi'u na maguzanci na in an yi mutuwa mutum sai ya kama wuyar rigar shi sai ya keta wani ya keta aljihu to shine ta yi alkawari ta ce zan masa kuka kukan da labarinsa zai yadu kudu da arewa gabas da yamma tace fa kuntu kad tahayyatu lil bukai alayhi tace nayi shirin rusa masa wannan kukan mutuwa idza aqbalat imra'atun min as-sa'id tace sai ga wata mata daga cikin wato zanguna na gefen Madina as-sa'id wuri wanda yake tudu kenan sune ake kiransu a wadi jami'i ne na adiya domin akwai zanguna a gefen birnin Madina waɗanda kasancewar kabilu ne na larabawa kowanne akan wannan a zangonsu turido an tusida ne wannan mata ta gabato tana nihin ta zo ta kama mu saboda daman su a al'adarsu a jahiliya wato bashin wannan kuka ake bi in aka ma kawaiki mutuwa zaki je ki taya ta kukan makoki ke ma in aka miki duk waɗanda kika taya su kukan makoki su ma za su zo su taya ki kamar yadda wannan maguzanci har yau a ƙauyukanmu wannan bai kaura ba akwai shi zaka yi wai suna fada har ma abun tsibuni ne su mata cewa ai wance da aka mata mutuwa wance idan ta kamar ko hawaye ba ta zuwa ba to ko yin sun gabato kafin a iso gidan mutuwar sai a ce to wa za ta fara a wance kin himriya ke ya kamata ki fara to shine wata mata sai ta gabato tana niyin ta kama ma Ummu Salama kuka akan mutuwar mijinta wannan mata fastaqbala har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam da maza sai ta riye ta wa qala sai ce mata aturidina an tudkhilish shaytana baitan akhrajahu Allah min yanzu nihi kike ki shigar da shaytani a gidan da Allah ya fitar da shi gida ne ko wanda Allah ya kuri shaytani daga cikin gida kuma yanzu ki kawo shi Ummu Salama tace da naji haka fa kafaftu anil bukari ni ma sai na kame na dina kukan fadam abuki tace ko dai ban masa kukan mutuwa ba kuka dai ne dauka kamar ya ban masa ba to kaga wannan yana nuna mana ashe wata dabi'a ce ta maguzanci wanda har yau a cikin jama'a ta mu'mini anan akwai ta dan haka kwata-kwata baya halatta kuma saboda wato muhimmancin dina wannan kuka cewa al'amari ne wanda ya zama wajibi a dina mata idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla mubaya'a da su ya karfi mubaya'a game da mata manzon Allah yana daukan alƙawarin cewa karsu kukan makoki kamar yanda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake fada akaza annabiyyu sallallahu alaihi wasallama 'ala an-nisa'i haythu baya'ahunna Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake mubaya'a da mata manzo Allah yana daukan alƙawari daga wajen su cewa kar su yi kukan mutuwa a lokacin nan fa kullun sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah inna nisa'an asa'adnana fil jahiliya to ai akwai wasu mata sun kama mana mu ma da aka mana mutuwa tun a jahiliya sun taya mu da ƴan uwanmu suka mutu sun taya mu kuka ya rasulullah ko nus'iduhunna fil islam mu ma ma kama musu mu taimaka musu a wajen yin kuka gaya bayan Allah ya azurta mu da musulunci fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam la is'ada fil islam maza Allah ya ce a musulunci ba maganar taimaka ma wani akan saba ma Allah duk abinda ka san cewa in ka kama akwai saba ma Allah subhanahu wataala to baya halatta ka taimaka maza Allah ya ce la is'ada fil islam ba maganar taimakawa akan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin musulunci a takaice dai baya halatta iya abinda za a iya yi kuka wanda yake na zubar da hawaye wannan nau'i ne na tausayi wanda Allah yake kimsawa a cikin zukatan bayinsa a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin fasalin da ke bayani game da ma'anar ibada da kuma wato kadan daga cikin nau'ika na ibada da malam ya zano mana kuma sannan fasalin yana bayani cewa duk wanda ya sarrafa wani abu mai sunan ibada ko mun kankantarsa ga wani Allah subhanahu wataala to ya kafirta ya zama mushriki duk wanda ya dauki wani abu mai sunan ibada ko mun kankantar shi ya sarrafa ga wani Allah sawa'an manzo ne daga cikin manzanni ko wani annabi daga cikin annabawa ko mala'ika daga cikin mala'iku ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi ko aljan ko wani icce ko wani dutse ko ma menene in dai ka dauki ibada ka sarrafa masa to wannan mutun ya kafirta domin wannan da ka sarrafa masa ibada ka ce shi da Allah daidai suke domin daman ita ko shirka kamar yadda zamu iske ba fasali wanda yake na gaba shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne ke bantacce na Ubangiji subhanahu wataala saboda ibada haƙƙi ne na Allah tabaraka wataala baya tarayya da kowa kamar yadda ya faɗa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada shine malam ke fada Allah ya ji kansa man ibadatu hiya sumun jami'u li kulli ma yarda al ilahu sami'u wa fil hadithi mukhu had du'a khaw كن توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانا والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه لي تأوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي wato bayani akan waɗannan baituka guda biyu ya gabata, wanda baiti na farko mallan yana bayyana mana ma'anar ibada, wanda a matsayin mu na bayin Allah subhanahu wata'ala, wanda Allah ya halicce mu saboda wannan manufa daya daya shine bauta masa. To ya kamata mu san menene ma'anar ibada. Maimaituwa yake akan harshen mu abu kaza ibada ne. To ya kamata mu san in aka ce ibada ne ake nihi da ibada. Shine mallan yace kummal ibadatu. Yace sannan ita ibada ma'anarta hiyasmun jami'u. Mallan yace suna ne wanda yake ya kunshi li kulli ma yardal ilahu sami'u. Dukkan abin da al-ilahu abun bauta na gaskiya asami'u miji game da duk abin da bayansa ke fada, duk abin da yake so yake yarda da shi shine ibada. Ma'ana a takaice duk abin da Allah ke so ke yarda da shi na maganganu da ayyuka kuyayyu da waɗanda suke bayyanannu shine ake kira da ibada. An gane ku? Wannan tarihi kamar yadda bayani ya gabata Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya ji kansa shine ya arrafa ibada, yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Yace in aka ce ibada suna ne wanda ya kunshi duk abin da Allah ke so ke kauna na maganganu da ayyuka bayyanannu da waɗanda suke koyayyu. Ma'ana duk abin da Allah yake so yake yarda da shi na faɗa da aiki bayyanannu da waɗanda suke koyayyu shine ake kira da ibada. Kenan ta yaya za a gane abin da Allah yake so yake yarda da shi? Dole sai an koma Al-Qur'ani da Sunna. Ta hanyar nan za a gane me Allah ke so, menene Allah baya so. Domin bayan da za a yi mu koyi ibada illa ta wannan tafarki daya daya shine Al-Qur'ani da Sunna. A nan za mu gane menene Allah yake so abin da ya shar'anta mana na ibada, menene Allah subhanahu wa ta'ala baya so baya kauna. Shine mallan yace wa fil hadisi, ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mukhu haddu'a, farkon ibada wato ita ce addu'a. Ma'ana addu'a ita ce farkon ibada, wanda farko sinadari ne wanda Allah ke halittar shi a cikin kashi na dan adam, yanda babu yanda za a yi gangan cikin dan adam ya tabbata dole sai da farko. To dan haka ita ibada wato ita addu'a a cikin ibada farko ne, wanda shi bargo misali a cikin nama ya fi komai daji. A duk abin da ka sani a cikin nama ba abin da ya kai bargo. To don haka ibada kenan ita addu'a, ibada ce tacecciya daga cikin duk wata ibada da Allah ya shar'anta mana. Tare da cewa mun yi bayani kamar yadda malamai suka faɗa, wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne dha'ifi, amma hadisin da ke tsayawa matsayinsa shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'a huwa al-ibada. Manzon Allah yace addu'a ita ce ibada. Tamkar yace addu'a gaba ɗaya ita ce ibada. Kamar yanda yace addinun nasiha, gargadi gaba ɗaya shine addini. Tamkar yace in babu nasiha ba addini. Kamar yanda yace al-hajju arafa, sayuwa arafa ita ce haji. Tamkar ya ce babu hajji ingantacciya ga duk wanda bai tsaya a Arafa ba. to haka yace addu'a huwa al-ibada, fazan Allah yace addu'a ita ce ibada. Kuma haka Allah ya ambata mana a can cikin suratul Zumar, Ubangiji ta'ala yake fada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakiri. Ina ji suratul Ghafir, Ubangiji ta'ala na fada cewa Ubangijin ku yace ku roke ni na karban muku, alkawali ne Allah ya mana, kuma shi baya saba alkawali, matukar zamu roke shi bukatun mu to yayi alkawalin zai amsa mana. Sai yace innal ladina yastakbiruna an ibadati, lalle waɗanda suke girman kai an ibadati, yake nini an ibadati ayi an du'a'i, waɗanda suke girman kai game da roƙona suke ganin cewa sun wadatu game da abin da ke guna. Ubangiji ta'ala yace sayadkhuluna jahannama dakhili, da sannu za su shiga wutar jahannama in kiyama ta yi, hannun suna kaskantattu wulakantattu. Kaga anan addu'a ce Allah ya ambace ta da sunan ibada, ce ayi innal ladina yastakbiruna an ibadati ayi an du'a'i, waɗanda suke girman kai game da ibada ta, ma'ana ita ce addu'a. Don haka mun yi bayani a baya, addu'a haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda baya halatta mu roki kowa banda Ubangijin da ya halicce mu. Roko akan abin da ba wanda yake da iko akan shi face Ubangiji subhanahu wata'ala, to baya halatta ka roki wani. Duk abin da ka tabbata ba wanda yake da iko akan sa banda Ubangiji subhanahu wata'ala, to baya halatta ka roki wani. Yanzu misali lafiya, lafiya a hannun wa take? A hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. Wadata a hannun wa take? A hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. Misali baka da lafiya ko talauci ya dame ka, to baya halatta ka roki kowa in ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka lokacin da mutum ya fada tsanani kamar yadda bayani zai zo nan gaba, baya halatta ka roki kowa banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To amma abinda bawa yake da iko a kansa, ba laifi kana iya roƙonsa, amma sharaɗi shi wanda zaka roƙan ya zamanto rayayye halartacce. Kaga misali kana da ikon da zaka dau abinci ka ba, ya halatta in ce wani ciyar da ni, wani ba ni abinci in ci, wani ina roƙonka ba ni abinci in ci. Sharaɗi ya zamanto kana raye, sharaɗi na biyu ya zamanto kana halarci in faɗa maka wane da Allah ina roƙonka ba ni abinci in ci. Kaga anan na roƙe ka akan abin da kake da iko akan shi, zaka iya ɗaukan wannan abinci ka bani da izinin Allah. To amma in baya nan, misali in matacce ne ko fakakke ne, idan ka roƙe shi to wannan ka ce shi da Allah daidai suke. Domin wanda baya nan ko wanda matacce ne kace wani ciyar da ni abinci, wannan wanan da kake nihi cewa ya ciyar da kai abinci baya nan, ko kuma kasancewar matacce ne, kaga anan ka dauki haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ka bashi. Me yasa? Saboda abinda kake faɗa baya ji, kaddara cewa ya ji, to yayi kadan ya yayi kadan wato ya biya buƙatarka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mustajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ubangiji ta'ala yace waɗanda kuke roƙo min dunihi wani Allah, ma yamlikuna min kitmir, daidai da fatar ɗan dabino, Ubangiji ta'ala yace basu mallaka ba. Mun yi bayani a baya, in aka ce kitimir, farar fata wadda take na ɗada ɗan dabino, in an fari dabino za ka ga ɗan akwai wata farar fata a jikinsa, wannan shi ne ake kira da kitimir. Ubangiji ta'ala ya ce duk wani wanda ake roƙo ba shi ba, to daidai da wannan fata ta ɗan dabino bai mallaka ba, ba ma dabinon ba, ba ma ɗan dabinon ba, fatar da take na ɗada ɗan, Ubangiji ta'ala ya ce basu mallaka ba. Larabawa suka ce faqidu shay ila yudi, wanda baya da abu ai bai isa ba ibada, domin duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba daya mallaka ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin, mallakar sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai. Dan haka yace ma yamlikuna min idmir, dide da fatar dan da bino basu mallaka ba. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, in ma kun roke su Ubangiji ta'ala yace ba sa jin roƙon da kuke musu. Walau sami'u, kaddara cewa sun ji, Ubangiji ta'ala yace mastajabu lakum, sun yi kadan su amsa muku, sun yi kadan su karfa muku addu'a, kaddara cewa ka fada ya ji, Ubangiji ta'ala yace sun yi kadan su karfa muku. Sun ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, a ranar kiyama za su gutulce game da shirkar da kuka yi da su, kun dauki haƙƙin Allah kun ba su. Ranar kiyama za su yi ja'in ja da ku, su ce a ai mu ba mu ba muka ce ku roke mu. Ubangiji ta'ala yace wala yunabbi'uka bisu kabir, ba wanda zai baka labari gamsasshe sama da kwararre wanda ya san komai ciki da bai, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka wannan babban hadari ne wanda wallahi da yawa daga cikin jama'a ta musulmi suke kan shi. Zaka jin wani yana kiran aljini wai da sunan cewa wai rauhani ne, ba su yadda yi sai kulla maka, kuma ka ce shi da Allah ɗin suke. A addu'a zaka ji mutum yana kiran ya rauka ya ido ya shamsa ya ido, ka ji ba wani sunan rauhani ne yake kira ya kawo masa akwatin kuɗi da wasu abubuwa. To don haka kiran wanin Allah wannan kafirci ne. Dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake karba addu'ar mai addu'a. Dan haka kuma duk abin da ya same ka na bukata, kai tsaye a matsayinka na bawa, za ka daga hannunka ka kai kukanka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba maganar sai ka biyo ta kan wani, tsakanin Ubangiji da bawansa babu shamaki. Duk wanda ya daga hannu ya yi roƙo Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin amsa masa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wa liyu'minu bi annahum yarshudun. Duk wani abu da kake da bukata na a janyo maka na amfani, ko wani abu da kake fatan a ije maka ko a yaye maka na kunci da tsanani, to ba maganar sai ka biyo ta kan wani, tsakanin bawa da Ubangiji babu shamaki. Kai tsaye za ka daga hannunka ka roƙi Ubangiji kuma zai karɓa maka kamar yadda ya yi alƙawari. Hanya ɗaya-ɗaya ce kamar yadda muka yi a bayani a baya, wanda ya zama wajibi a kanmu mu sanya tsani tsakaninmu da Ubangijinmu cewa sai mun biyo ta kan wani, shi ne ɓangaren koyon ibada. Koyon ibada dole ne sai mun biyo ta kan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka Allah ya zaɓi manzo na musamman, ya fifita shi a kan halittu gaba ɗaya, ya maida shi a matsayin cikamakin manzanni, ya aiko shi a cikin wannan fiyayyar al'umma, mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya aiko shi ta kanasu domin ya koya mana yadda za mu bauta ma Ubangijinmu. Dan haka wannan shi ne tsani tsakaninmu da Ubangijinmu, dole sai mun biyo ta kan shi, za mu san me Allah yake so, menene baya so. Amma ta hanyar duk wani bukatu da suka same mu, wani abu da muke da bukata a wajen Ubangijinmu ne ya janyo mana wani alkhairi, ko ya ije mana tsanani, ko ya yaye mana, to kai tsaye za mu daga hannu mu roki Ubangijinmu, kuma ya yi alkawarin zai amsa mana. A takaice dai wannan malam ya zo da addu'a, cewa addu'a nau'i ne daga cikin nau'ikan ibada, kuma ita ce jagaba. Sai ya ce khaufun, sannan tsoro. Me ake nihin tsoro a nan? Shi ne alkhaufun ta'abudi, tsoro na ibada. Domin tsoro kala biyu ne, kamar yadda muka yi bayani a baya, akwai alkhaufu tabi'i, akwai alkhaufu ta'abudi, ko ka ce alkhaufu jibilli, sannan alkhaufu ta'abudi. Akwai tsoro wanda yake na dabi'a, wanda Allah ya halicce mu da shi, wanda duk wani abun da zai iya cutar da mu muna tsoron shi. Kamar yanda ba za ka dafa wuta ba domin kada ta kona ka, idan ka ga zaki ko ka ga kura ko ka ga damusa ko ka ga maciji za ka ja baya da gudu, ko ka ga wanda ya fi ƙarfinka yana famar ya murƙushe ka, za ka ji tsoronsa ka guje masa. To wannan tsoro ne wanda yake na ɗabi'a, in ka yi shi ba ka zo da abin zargi ba. Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya saki wannan sanda ta shi ta zama muciciya, ya ga safanin al'ada da ɗabi'a yadda ya sani, take yanki annabi Musa ya tsorata ya ja da baya. Ubangiji ta'ala ya ce masa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun, ya ce kada ka ji tsoro ya kai Musa, domin manzanni ba sa jin tsoro a gona. Wannan tsoro ne wanda yake na ɗabi'a, sai dai ba a buƙatar wato mumini ya zama matsoraci, in inuwar kamar ka gani ka ringa fita da gudu wannan baya dacewa. So ake ka zamanto kana da ƙarfin zuciya, kafin ka tsorata sai an ja daga, haka ake buƙatar mumini ya zamanto. Amma in dai tsoro na ɗabi'a ne, wannan ba abin zargi ba ne. Tsoro na ibada shi ne wanda mahallinsa zuciya ne. Na misali, tsoron wani ya ɗora maka rashin lafiya ko ya talautar da kai, to wannan tsoro ne wanda baya halatta ka sarrafa shi ga kowa banda Allah, domin ba wanda ya isa ya ɗora ma bawa wata rashin lafiya ko wani tsanani ko talauci ko wani kunci face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yadda kuma ba wanda ya isa ya yi masa yin banda shi. A duk lokacin da ka ji tsoron wani cewa wai yana iya haukatar da kai ko ya ɗora maka wata rashin lafiya ko ya talautar da kai, to wannan ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi, ka ce shi da Allah daidai suke. Duk wanda ya daidaita wani da Allah a cikin haƙƙin Allah, wannan ya kafirta. Saboda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa in yamsaka Allahu bi durri fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Ubangiji ta'ala ya ce wa in yamsaka Allahu bi durri, in Ubangijinka ya shafi ka da wani tsanani, to ka tabbata cewa ba wanda ya isa ya yi maka in banda shi. Haka in ya nufaci ka da wani alkhairi, to ba wanda ya isa ya hana. Ba wanda ya isa ya hana, duk abinda Allah ya yi nihin ka samu, duk duniya gaba ɗaya inda za su haɗu a kan cewa su hana wannan alkhairi ya iso gare ka sun yi kaɗa. Haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa ƙul a ra'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati ƙul hasbiyallahu 'alayhi yatawakkalul mutawakkil. Ubangiji ta'ala ya ce da su, ku gaya mun, in aradani Allahu bi durrin, in Allah ya nufaci ni da wani tsanani, shine talauci ko rashin lafiya ko wani furgici ko wani kunci, alhunna kashifatu durri, waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah sun isa su yaye mun tsananin da Allah ya dora mu, aw aradani bi rahmatin, ko kuma in Ubangiji na ya nufaci ni da wani jin kai, alhunna mumsikatu rahmati, sun isa su rike rahama ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ta iso gare ni, sun yi kaɗan, sai ya ce kul hasbiyallah, ce Ubangiji na ya isan mun, duk abin da nake nihin samu ba wanda ya isa ya haɗa ni da shi in banda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, duk abin da ya same ni na kunci ba wanda ya isa ya yi ni in banda shi, kuma duk abin da yake nihin samu na tsanani ba wanda ya isa ya kare ni in banda shi. Alayhi yatawakkalul mutawakkilun, ga Ubangiji ne masu dogaro suke dogaro, ma'ana a kan shi ya zama wajibi kowa ya dogara. Don haka mutanen annabi Hudu alaihi salam suka faɗa masa, cewa suka yi ya Hudu ma shi ita na bi bayyana, wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bi mu'mini in naqulu illa taraka ba'du alihatina bi su qala inni ushhidu llaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni kuma min mata abu duna min duni haki duni jami'an kun malakun zuwa inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbi ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Suka ce masa, ya Hudu ma ji ita na bi bayyana, kai Hudu kai fa baka zo mana da wata hujja wadda za ta gamsar da mu, mu yadda da kai cewa kai annabi ne Allah ya aiko mana. Suka ce baka zo da wata hujja har yanzu. Suka ce masa, wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika, kuma mu ba masu dina bautar gumakan mu bane saboda fadarka, wai ku kadaita Allahnku a cikin ibada ba ku da wani abun bauta in banda shi. Suka ce saboda wannan fada mu ba za mu dina bautar gumakan mu ba. Wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika, suka ce mu ba masu dina bautar gumakan mu bane an qaulika saboda fadarka. Suka ce wa ma nahnu laka bi mu'mini, kuma mu ba masu gaskata ka bane a matsayin manzo. suka ce inna qulu illa taraka ba'du alihatina bis suka ce ya kai hudu ba komai ba muke jiye maka tsoro kar a je wani daga cikin guma kanmu ya fusata ya bujuro maka da wata mugunta ya haukata ka ko ya tura maka rashin lafiya sai ya ce inni ushhidullah ku san da cewa ni ina tabbatar ma ubangiji na da ya aiko ni yace washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna min dunni ba ni ba duk wani abin da kuke bauta ma kuma bayan ubangiji na sai yace fakiduni jami'an thumma la tunzirun yace da ku da gumakan naku da allolin naku gaba daya yace kar ku bari in kwana kullum duk abin da kuka san za ku iya na makirci ku gama da ni yace thumma la tunzirun kar ku saurara mun dide da kyautawar ido idan mutun yace maka shi gobe da nisa ne ce karkas in ka isa karka samu gusa daga nan now kamar yanda annabi Hud ya faɗa fiki duni jami'an yace gaba ɗayan ku kulla mu makirci ku yi iya abinda za ku iya sun malatun zuru ne yace karku saurara mun dide da kyautawar ido yace inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum yace ku san da cewa ni na dogara ga Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ma min dabbatin domin babu wani abu mai tafiya a ban kasa dan adam ko aljan ko dabba ko kwari illa huwa akizun bi nasiyatiha face ubangiji ta'ala shi yake rike da kokuwarka duk abin da ka sani kokuwar kanshi a hannun Allah take shi yake tuka kowa da komai yace inna rabbi ala siratin mustaqim haka shi ma annabi Nuhu alaihi salam ya faɗa suka ce qalu ya nuhu kad jadaltana fa akasarta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin kuma watlu alaihim naba'a nuhin idza qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gumma thumma qadu ilayya wa la tunziru ubangiji ta'ala yace karanta musu labarin nuhu idza qala li qaumihim lokacin da annabi nuhu ya fada ga jama'arsa yace ya qaumi ya ku jama'ata in kana kabura alaikum maqami in har zamana a tsakankanin ku ya nauyeye akan ku kuna ganin na takura muku wata zikiri bi ayati llahi da galgadin da nake muku da ayoyin Allah in har kuna ganin na kuntata muku yace fa ala llahi tawakkaltu ku san da cewa ga Allah na dogara shi ubangijin da ya aiko ni ga shi na dogara yace fa ajmi'u amrakum duk wani al'amarin ku duk wani makircin ku yace ku tattaro shi wa shuraka'akum da su allolin naku da kuke bauta musu yace fun malaikun amrukum alaikum gumma al'amarin da za ku yi game da yanda za ku gama da ni yace kar ya zamanto a kuwaye ku zo gaba na ku yi kaza za mu mushi kaza za mu mushi yace fun maqru ilayya yace ku gama da ni wala tunziru yace kar ku saurara mun daidai da kyautawar ido dan haka dai a takeice abinda muke so mu sani anan duk wanda kaji tsoron shi na cewa ya dora maka wata rashin lafiya wai ya maka wani sanmu ko ya haukata ka ko ya talauta ka ko ya jefe ka da wani abu to wannan ka ce shi da Allah daidai suke wannan tsoro ibada ne baya halatta a sarrafa shi ga kowa banda Allah dai in har yana ganin cewa shi ya isa ya dora maka rashin lafiya ya jefe ka me yasa talauci yake addabar shi ai yana son wadata to yi kowa wadata kuma me yasa in ciwon kai ya same shi ko masassara baya iya sauke ma kansa dan haka dai a takeice wannan tsoro ibada ne wanda baya halatta mu ji tsoron kowa in banda ubangijin da ya halice mu sai ce tawakkul haka nan dogaro ga ubangiji subhanahu wataala idan aka ce tawakkali kamar yanda ake fada a Hausa ba ka dora kafa ɗaya kan ɗaya ka ce ai abinda Allah ya raba ya kasa ya bani na arziki zai iskuru ka ce duk abinda Allah ya nufaci ni da in samu zan samu to wannan ba a kiran shi tawakkul ana kiran shi tawakkul ci da baya kenan ci baya in aka ce tawakkali wato shine ka kama sababi sannan sai ka dogara ga Allah duk wani abin da kake so ka samu ko kuma da kake tsoro to ka kama sababi in ya so sai ka bara ma Allah subhanahu wata'ala al'amarin sa. Misali arziki kake bukata, menene sababin samun arziki? Ka nemi wata sana'a, noma ko kiwo ko kasuwa ko wata sana'a ta daban, sai ka bara ma Allah subhanahu wata'ala al'amarin sa, kai ta addu'a akan cewa Allah ya wadatar da kai, Allah ya azurta ka. Amma ba ka zauwa ka yi zaune, ba ka da sana'a ta fari balantana baki, in inuwar sahi ta kare ka koma ta yamma kuma ka ce arziki kake so. Idan ka yi haka to wannan kana suka ga shari'a. Ubangiji ta Adam ya faɗa fari za ku da ya ce salatu fanta shurufil ardi wa tabu min fadlillahi wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Ubangiji ta'ala ya ce in an gama sallar Juma'a fanta shurufil ardi kuwa zuban kasa kowa ya tafi kan sana'ar shi. Wata gumin fadlin lafi ku nema daga cikin fadla ta Ubangijinku. To don haka in ɗa kake bukata, menene sababin samun ɗa? Wato shi ne aure. Ba ka zauna ba haka kawai ka ce ɗa kake so, Allah ya azurta ka, kuma alhali ba ka da aure. Aure shi ne sababin samun ɗa. Don haka in ka yi kuma sai ka kama sai ka dogara ga Ubangiji subhanahu wata'ala ka roke shi. Wannan shi ne ake kira da tawakkul. Kenan mutum ya kama sababi sannan sai ya miƙa lamarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka Umar Allah ya ƙara masa yadda ya ga wasu a cikin masallaci a zaune, ya tambaya waɗannan kusuwa ne ne? Aka ce ai masu dogaro ga Allah ne. Umar ya ringa dukansu da sanda ya ringa cewa ku tashi maza, sama ba ta ruwan zinare ko azurfa, kowa ya je ya nemi sana'a. Shi ne sai ya ce kadar rajau, mana ya ce haka nan kwaɗai da ƙauna ya ce shi ma ibada ne. Baya halatta ka yi kwaɗayin wani abu abinda ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah. Duk lokacin da ka yi kwaɗan samun wani abu abinda ba wanda ya isa ya baka in banda Allah, to wannan ka ce shi da Allah daidai suke. Kaga muna kwaɗan kullum mu zauna a cikin ƙoshin lafiya, ba wanda ya sai ba mu lafiya banda Ubangijin da ya halice mu. Muna kwaɗayin samun arziki da wadata, ba wanda ya isa ya wadatar da bawa in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Muna kwaɗayin samun aljanna, don haka ba wanda ya hal ba wanda ya dace ba baya halatta ka yi kwaɗin samun aljanna illa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ba wanda ya isa ya baka aljanna in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya bada aljanna, sai dai isar da saƙon cewa wani ɗan aljanna ne. Kamar yadda Khadija Allah ya ƙara mata yadda Ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa ka gaya mata Ubangijinta na gaishe da ita, kuma ya gina mata wani gida na musamman a gidan aljanna. Min kasabin la sakaba fi la nasaba wala nasaba fihi wala sakab. Ka gaya mata Allah ya gina mata wani gida a aljanna, min kasabin wato na karan lu'ulu'u wanda an rarike cikin shi. An gane ko diamond wanda aka rarike cikin shi, haka Allah ya gina mata gida na musamman a aljanna. Sai ya ce la nasaba fihi wala sakab, babu wata gajiya a cikin wannan gida, kuma babu wata hayaniya. Kaga anan ba shi bai ba ta aljanna, Ubangiji ta'ala ya ba ta aljanna ya turo saƙon cewa ya san. Kuma haka lokacin da ya ba da labarin cewa daga cikin al'ummarsa akwai mutum 70 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa aikinsu, ba tare da an azabtar da su. Ukasha ibn Mihsan Allah ya kara masa yadda ya tashi ya tsaya ya ce ya Rasulullahi udu'ullaha an yaj'alani minhu, ya ce ya Rasulullahi roƙa mun Allah ya sanya ni daga cikinsu. Manzon Allah ya ce anta minhu, kai kana daga cikinsu. Ma'ana Allah ya isar mai da saƙon cewa Ukasha yana daga cikin waɗannan 70. Haka wani kadiminsa, wani yaro da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikace-aikace, wani kadiminsa ne. Mazala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mushi salli roƙanni duk abin da kake so in baka. Sai ya ce as'aluka murafaqataka fil janna, ya ce ya Rasulullahi kadai ni bukatata in abuce ka a gidan aljanna, gani ga kai ni shine bukatata. In kai ne aka ce roƙi abin da kake so, me zaka wannan? Saboda ba mu da dogon tunani, ba mu da dogon tsinkaye, wannan kawa ta rayuwar duniya zaka ce ni kaza nake so kaza nake bukata tambayar shi manzo Allah ya ce ai me kake so rokanni duk abin da kake so in baka sai ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ya ce ya rasulullahi abutarka nake roƙonka a gidan aljanna a ce gani ga kai manzo Allah ya ce aw ghayra zalika tambayi dai wani abu ba wannan ba sai ya ce huwa zaka ya ce a ni ya rasulullahi ba ni da wata bukata in ban da wannan manzo Allah sai ya ce to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimaka mun akan samun biyan bukatar kanka da yawaita sallah kaga nan manzo Allah ya nuna masa hanyar da ake dacewa da gidan aljanna to dan haka aljanna ba wanda sai ibada ta in banda ubangiji subhanahu wataala ba ka tsaya kana bata lokaci kana ma wani hidima cewa wai zai baka aljanna aljanna tashi ce shi ma da bayyana tabbas kuma ba tashi wace yanzu na isa in ce gidan wani na ba wani shi nawo wanda yake mallaka ta shine zan iya ba wani amma duk abin da ba nawo ban isa in ba wani ba ban isa in ba wani ba aljanna ko ta Allah ce manzo Allah yace ala inna silatallahi baliya ala inna silatallahi aljanna yace ku tabbata hajar Allah tsada gare ta sai mutun ya sadaukantar da rayuwar shi da dukiyar shi sai yace ala ku saurara inna silatallahi aljanna aljanna ita ce hajar Allah to dan haka wato kwadayin abinda babu wanda yake da iko akan shi in banda Allah to wannan ibada ne in mutun ya sarrafa shi ga wannan Allah subhanahu wataala ya shirka sai yace waragbatu magana ko kenan wannan duka bayani ya gabata dalili akan su shine innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba وقالوا لنا قاشي كوكما أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهجورا سيتي ورغبته يتي دقوتي أنغاني كو قوتي كرنغ قوتن سام وانا أبو شما وانا إبادة شي كرك يقوتن أبن دكي هنن كوا كي يقوتي أبن دكي هنن كما دا أبن دكي هنن الله سيتي ورحبته واتو حكا نندس أولو an gane ko wara habatun yace da tsoro na ubangiji subhanahu wataala khushu'un malan yace da kaskanta kai wadannan gaba dayan ukun nan da malan yazo da su a cikin sadarkin wannan baiti ibada ce kenan wara habatun wato da kwadai sai yace wara habatun yace da tsoro sai yace khushu'un wato haka nan da khushu idan aka ce ar-ragba malamai suka ce mahabbatul wusuli ila shay'in mahbub wato san saduwa zuwa abinda mutum yake so yake kauna shine ake nihi da ragba san saduwa zuwa abinda mutum yake so idan aka ce ar-rahba shine al-khawful muthmiru lil harbi min al-maqu wato tsoro wanda ke haifar da guje ma abinda mutum yake so shine ake kira da ar-rahba in ka tsoraci abu wannan tsoro da kaji zai haifar maka guje ma wannan abin da kake tsoro yanzu misali ai muna tsoron wuta an gane ko muna tsoron wutar jahannama to wannan tsoron wutar jahannama shine zai haifar mana abin da zai sa mu guje ma wutar jahannama menene zai sa mu guje mata shine gundukokin ubangiji subhanahu wataala yin abin da yasa mu yi bakin gulgudan iko mu abin da ya hane mu muhammi wannan shine ake kira da ar-rahaba kenan tsoro tsoran da ke haifar ma bawa guje ma abin da ake tsoro idan aka ce al-khushu wato shine abdul wal khudu'u li azmati llahi azza wa jalla bi haythu yastaslimu li qada'ihi al-kauni wa shar'i wato kaskanta kai saboda girman Allah kaskanta kan da zai kai ka leka wuya ka zama raƙumi da akala da duk abin da Allah ya hukunta hukunci wanda yake alkauni alkadari abin da Allah ya kaddara ka leka wuya da ji da bi duk abin da ya same ka na musiba Allah ne ya dora maka sannan haka ka leka wuya ga hukuncin Allah a shar'i duk abin da Allah ya hukunta to baka fito na fito da shi bakin gurgurdan iko zaka leka wuya wannan shine ake kira da khushu kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wataala dalili akan wannan nau'ika uku shine yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba sai ce wa kanu lana khashibi. Wannan aya da ke cikin suratul anbiya ita ce dalili akan cewa waɗannan abubuwa guda uku ibada ne, ar-ragba da ar-rahaba sannan da al-khushu. Dan haka yace wa iyaya farhabu, ni ubangijin ku ku tsorace ni, kar ku ji tsoron kowa. To shine malam sai yace wa khashiyatun, yace haka nan wato kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wataala. Idan aka ce khashiya, abinda ake nihi da wato khashiya wato shine tsoro wanda aka gina shi akan sani game da girman wanda ake tsoro. Kenan al-khawful mabniyyu 'ala al-ilmi bi 'azmati man yakhshahu wa kamali sulfani, wato tsoro wanda aka gina shi akan sanin girman shi wanda ake tsoro. Ubangiji subhanahu wata'ala, kana tsoron Allah kuma ka san wane ne Allah, ka san girman Allah, ka san abinda Allah ya tanada ga duk wanda ya kangare masa. Wannan shine ake kira da khashiya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, kadai daga cikin bayin Allah waɗanda suke tsoron shi sune malamai. Saboda malamai su suka san wane ne Allah, dan haka suka fi kowa tsoron Allah. Malamin da ke aiki da ilimin sa kenan. Kenan in aka ce al-khashiya shine al-khawful mabniyyu 'ala al-ilmi bi 'azmati man yakhsha, kenan tsoro wanda aka gina shi akan sanin girman wanda ake tsoro. Sannan sai malam yace inabatu, haka nan komawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. In aka ce al-inaba shine ar-ruju'u ila Allah azza wa jalla bi niqiyani bi ta'atihi wajtinabi ma'asi, wato komawa ga Allah subhanahu wata'ala game da tsayawa tsayin daka game da yi masa da'a abin da yace kai kana yi, abin da ya hannu kuma kana hannuwa. Wannan shine ake kira da inaba. Dalili akan wannan shine yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, ku koma zuwa ga Ubangijinku ku meka wuya da shi da bi zuwa gare shi. Kenan al-inaba, mutum ya koma zuwa ga Ubangiji, ya tsaya tsayin daka, duk abinda Allah ya ce a yi yana yi bakin gwargwadon iko, duk abinda Allah ya ce a dina yana dina. Wannan shine ake kira da al-inaba. Sannan sai malam ya ce hudu, wato sannan kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wataala. Hudu shi ma nau'i ne daga cikin kushu, da al-khashiya da al-khushu da al-hudu, dukkan su wannan mutaradifati ne a wajen ma'ana, ma'anar kusan ɗaya ce, abu kaɗan ne yake bambanta tsakanin su. Sannan malam sai ya ce walisti'aza, wato sannan neman tsari da kariya shi ma ibada ne, baya halatta ka nemi tsaro da kariya game da duk abin da kake tsoro face Ubangiji subhanahu wata'ala. A gane ku, duk abin da kake tsoro to baya halatta ka nemi tsari da kariya in banda Ubangiji subhanahu wata'ala. Abinda ba wanda ya isa ya kare ka in banda Allah, to baya halatta ka nemi tsari da wani. Dan haka an samu kafin musulunci, in sun sauka a cikin wata dokar daji sai ka ji mutum yana faɗa a'udhu bi sayyidi hadhal makan min sharri sufahai, wai sai ka ji mutum ya ce ina neman tsari da shugaban wannan mazauni wannan wuri game da sharrin wawayensa, suna neman tsari da wato wasu jama'a daga cikin shaytan. Ubangiji ta'ala ya turo saƙo wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljannu, don haka sai suka dada ma aljannu shishigi da ketare iyaka, suka yi ganin cewa wai sun shugabanci aljannu kuma sun shugabanci ayan adam. Don haka duk abin da kake tsoro wanda ba wanda ya isa ya baka tsaro da kariya in banda Ubangiji subhanahu wata'ala, to baya halatta ka nemi tsari da kowa in banda Allah. Kaga shaytanu aida mu ba sa ganin su, kuma ba wanda ya isa ya baka tsaro da kariya game da shaytani in banda Allah, don haka baya halatta ka nemi tsari da kowa in banda Allah. Misali yanzu cuta, ba wanda ya isa ya kare ka game da cuta rashin lafiya in banda Allah, baya halatta ka nemi tsari game da dukkan wata rashin lafiya da duk wani tsanani in banda Allah. talauci ba wanda ya isa ya kare ka in banda Allah baya halatta ka nemi tsari da wuri duk abin da ka tabbata ba wanda yake da iko akan baka tsaro da kariya in banda Allah to baya halatta ka nemi tsari da wuri amma yanzu misali wani ya biyo ni yana famar zai cutar da ni kuma na tabbata kai kana da iko akan bani kariya game da shi kana halarce ina iya cewa wani a'udhu bika ina neman tsari da kariya da kai wani yana son zai mun kaza to wannan na nemi tsari da kariya da kai akan abin da kake da iko akan shi dan haka wannan ba laifi bane ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya nemi tsari da Allah daga cikin ku ya nemi tsari da Allah yace ku bashi manzo Allah yace fa izuhu ku bashi kariya duk wanda ya nemi tsari da ku in dai kuna da iko akan abu ya hada ku da Allah manzo Allah yace fa izuhu ku bashi mafaka duk wanda yazo yana neman mafaka wanda za ku iya bashi mafaka to wannan ya zama wajibi ku bashi mafaka matukar ba wata ta'addanci bane be in wani ta'addanci ne wannan to kuma baya dacewa an gane ku baya dacewa a bakin ta'adda mafaka to shine yace walisti'aza haka nan neman tsari in aka ce alisti'aza shine al-i'aza wal himaya minal makruh neman mafaka da tsari wato game da duk abin da mutum yake ki yake kyama dan haka ubangiji ta'ala ya koya mana kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq haka can yace kul a'udhu bi rabbin nas dan haka ubangiji ta'ala ya shar'anta mana fa idza qara'tul qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim neman tsari da kariya wannan ibada ne baya halatta mu neman tsari da kariya akan duk abin da muke tsoro abinda ba wanda ya isa ya ba mu tsaro da kariya in banda Allah to baya halatta mu neman tsari da wani in ka nemi tsari da wani to wannan ka ce shi da Allah daidai suke duk wanda ya daidaita wani da Allah kuma ya kafirta sannan sai malam yace walisti'ana haka neman taimako da agaji alisti'ana shine neman taimako da agaji shine malamai suka ce talabul auni minallahi fi tahqiqi umurid dini wad dunya neman taimako da Allah game da tabbatar da wasu al'amura na addini ko na duniya ma'ana duk wani abu wanda ya shafi bangaren addini kaga Allah ya dora mana dokoki na ibada akwai na yi akwai na bari to baya halatta mu nemi taimako da kowa akan wannan in banda Allah domin shine zai ba mu taimako da agaji akan tsara dokokinsa dan haka yace ya ayyuhal ladina amanu staeenu bisabri wassala inna allaha ma'as sabirin kamar yanda yace wastaeenu bisabri wassala wa inna hala kabiratun illa ala khashin haka annabi Musa wa idha qala Musa li qaumihi staeenu billahi wasbiru innal ardha lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin dan haka neman taimako da agaji akan wani abu da kake son ka cin masa na al'amarin addini ko na rayuwa to baya dacewa ka nemi taimako da kowa in banda Allah taimakon da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah dan haka Allah ya karantar da mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan sai malam yace ka zafti gasatun bihi subhana haka neman fita daga tsanani neman agaji yace da shi ubangiji subhanahu wataala shi ma ibada ne idan aka ce alistighatha shine talabul gausi an gane ko alistighatha talabul gausi neman ceto da agaji kenan neman fita daga tsanani shine yace wa huwa al-inqadhu min ash-shidda wal halak shine neman fita daga cikin tsanani da halaka shine ake kira da alistighatha to baya halatta ka nemi taimako da agaji idan ka fada cikin tsanani tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da kai in banda Allah to bayya halatta ka nemi taimako da agaji da wani shine muka yi bayani a baya misali tuntube kai baya halatta ka kirayi kowa in banda Allah duk wanda ka kiraya ba Allah ba lokacin da kai tuntube ko wani abu ya kubce daga hannunka ko mota ta yi tangal-tangal ka kirayi wani banda Allah to ka daidaita ubangiji subhanahu wataala da wani bawa duk wanda ya haka ko ya kafirta yanzu lokacin da kai tuntube sai ka ce ya wane shin wannan nan ya ji abin da ka faɗa bai ji ba kaddar cewa ya ji ya isa ya hana ka kai kasa bai isa ba wane ne ya zama wajibi ka kira yi sunan shi anan shine Ubangiji subhanahu wata'ala mai ji game da abin da bayinsa suke fada. Dan haka ko wane ne ka kira ya lokacin da kai tintibe ko wani abu ya kuce daga hannunka, to wannan kafirci ne, baya halatta. Duk wanda ya haka wannan ya daidaita wannan Allah subhanahu wata'ala da wani. Dan haka wannan shirka ce wanda ta yaɗu a cikin jama'a. Zaka ji fa mutun yayi tintibe maimakon ya ce Allah gyara, sai ka ji ya ce dan amina, ko ya jailani, ko ya kailani, ko ya badawi, ko ya dan fodiyo, ko ka ji suna cewa ya nana, wai biyar Shehu Usman. To duk wanda ka kiraya kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin irin wannan yanayi, to mutum ya kafirta waliyazu billahi. In an isar maka ya zama wajibi ka dena, in wa'azi ya cin maka ka ki dena, wato wannan mutum ya kafirta. Saboda haƙƙin Allah ne ka ɗauka ka ba wani bawa. Amma kaddara cewa shi wannan yana halarci, kuma agajin da ka nema da shi yana da iko a kai shi, to wannan ba laifi ba ne. Misali kana kusa da ni, na yi tintibe zan kai ƙasa, sai na ce wane taimaka, to anan na nemi istigasa da kai akan abin da kake da iko a kan shi, wannan ba laifi ba ne. Amma baka nan kana mace ko kuma kana fake in kiraye in ce ya wane, to wannan na ce kenan kai da Allah daidai suke, wannan kuma baya halatta, haramu ne, shirka ne, waliyazu billahi. Allah ya kare mu. Dan haka dalili akan cewa in dai mutum yana da iko akan abu ba da yafi kana iya yin istigasa da shi, shine Ubangiji ta'ala ke faɗa ga annabi Musa alaihi salam. Ubangiji ta'ala yana faɗa mana lokacin da annabi Musa ya shiga wannan alkarya, sai ya samu mutane guda biyu, yaftatilani, suna faɗa da juna, haza min shi'atihi wa haza min aduwwi, wannan yana daga cikin jama'ar annabi Musa waɗanda suke tare da shi, wannan kuma yana daga cikin makiyansa. Dan ɓangaren annabi Musa da ɗan ɓangaren Fir'auna suna yakar juna, suna faɗa fastagasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwi, wanda ke daga cikin jama'ar annabi Musa sai ya nemi taimako da agaji na annabi Musa, cewa annabi Musa ya agaza masa akan wannan azzalimi. Fa wakazahu Musa, annabi Musa alaihi salam ya jimke hannu ya dambaci wancan, faqada alaihi takiyanki, sai ya mutu. Shin yanzu wannan yayi istigasa da annabi Musa akan abin da annabi Musa yake da iko ko kuma baya da iko akan abu? Faɗa ne kuke da wanda ya fi ƙarfinka, sai ka ga wani ɗan uwanka, sai ka ce wane da Allah kama mu, kaga anan ka nemi taimako da agaji da shi domin fita daga cikin wannan tsanani, kuma akan abin da yake da iko akan shi, domin da izinin Allah zai iya kawo maka kumurkushe wancan. To haka wannan yayi istigasa da annabi Musa, annabi Musa ya ja da baya ya jinke hannu da ya tambaci wancan da ke yake faɗi ya mutu. Sai ya ce haza min amali shaytan, ya ce wannan dai aiki ne na shaytani, innahu aduwwun mubinun mubin, shaytani maƙiyi ne wanda yake mai batar da bawa kuma mabayyanin ke mai bayyanar da ke yi a fili. To dan haka suke fakewa da wannan aya, wai cewa in ka fada cikin tsanani kana iya kiran sunan Shehu, wai ga ya dan uwa annabi Musa ya yi, dan daga cikin dangi jama'ar annabi Musa ya nemi agaji da annabi Duwan, to shi wanda kake kira wancan kin ya ji abin da kake faɗa, kuma kaddar cewa ma ya ji, in ya ji ma ya yi kaɗan ya kawo maka taimako da agaji. Wannan da annabi mu ya nemi agaji da annabi Musa, ya nemi agaji da annabi Musa akan abin da annabi Musa yake da iko, kuma annabi Musa yana rayi yana halarci a lokacin nan, ba annabi Musa yana gida ba yace ya Musa taimaka, annabi Musa yana nan a halarci yace Musa taimaka mu. Dan haka sai Allah ya kisanta mana fa wakazahu Musa, annabi Musa sai ya dambaci wannan mutum, faqada alaihi takiyanki, sai ya mutu. Kuma ga aya can cikin suratul anfal, Ubangiji ta'ala yana hakaito mana a ranar yakin Badar, lokacin da ƴan rahoto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka je suka masa rahoton kafiran nan a kullun abin da suke yankawa rago ne, aka yi kisaji aka ce akalla sun kusa mutum da aka ji aka rasa ba wajen mutum 950 suka mutu da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma mutum 313 ko da 15. Al'amari ya tsananta akan shi. Manzo Allah ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa yana tadarrui ga Ubangiji subhanahu wataala yana istighasa yana ya Allah in har kabari aka halakar da wannan al'umma bayan wannan yini ba wanda zai bauta maka abin kasa. Wato Abubakar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan mayafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi yazo ya dauka ya maida masa kan kafadarsa yake cewa kafaka munashadtuka rabbaka magiyar da kake ma ubangijinka ta isa ubangijinka ba zai kaskanta ka ba zai baka galaba takiyinki Allah ya turo sako idh tastajisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin min almalaikati murdifi ubangiji ta'ala yace tunan lokacin da kuke roƙon ubangijinku kuke istigasa kuke neman fita daga tsanani da shi kaga wannan yanayi ne aka shiga wanda ba wanda ya isa ya fitar da su in banda Allah da ya halice su. Maza Allah ya ringa magiya ga ubangijinsa yana neman taimako da agaji. To dan haka istigasa ibada ce, baya halatta ka nemi agaji da kowa in banda Allah. Dan haka wannan matsayi ne na Allah wanda suka dauka suka ba wasu bayi. Dan haka zaka ji wai martaba ce wani waliyi sai a ce wai shi kausu ne. In kai suka ce gausu wai mai fitar da bayi daga cikin tsanani wai in ka fada cikin tsanani shi zai fitar da kai. Kaga an dauke matsayin Ubangiji subhanahu wataala an bashi cewa wai ya isa ya fitar da bawa daga cikin tsanani. Malam yace wa banku haka nan yanka ibada ne. Duk cewa lokaci ya tafi yace wa banku yanka yanka ibada ne baya halatta amma kowa yanka in banda Allah duk wanda ya ma wannan Allah yanka ya kafirta. Haka hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu man zabaha li ghayrillahi Allah la'anci duk wanda ya ma wannan Allah yanka. Dalilin da yake nuna yanka ibada ne kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin da fadar sa fasalli li rabbika wanhar sai yace wannadhr wato da ce ma kai alwashi ko kuma ka ce addawal. Idan aka ce annadhr shine lazumta ma kai wata ibada wadda ba wajibi ba ce akan ka. Misali ba ka da lafiya sai ka ce ya Allah kana da alkawari a kaina in ka bani lafiya zan yi azumin wata guda saboda kai, ko kana cikin gulaguro ya Allah kana da alkawari a kaina in ka dawo da ni lafiya zan yi azumi kaza ko zan yi sallar raka'a kaza ko zan yi sadaka da kaza ko kuma wata bukata da ka sa gaba ya Allah wannan bukata ta in ta biya kana da alkawari a kaina zan yi kaza ne sunan ibada. To in wannan bukata ta biya ko Allah ya baka lafiya ko ka dawo daga bulaguran nan lafiya to cikawa da wannan alkawari ya zama wajibi a kanka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wani yufunu zuram kamar yadda ya faɗa wa ma an faqtum min nafaqatin aw nadartum min nadri fa inna Allaha ya'lam kamar yadda yayi yabo akan masu cika addawal yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira. Dan haka manzo Allah ya faɗa wa man nazara an yudi Allah falyudihu duk wanda yace alwashin zai ma Allah da'a manzo Allah yace to yayi masa da'a illa asali baya halatta malamai sun karhanta mutun yayi addawal. An gane ku? An karhanta in kana neman wata bukata ka yi addawal ka ce Allah in wannan bukata ta ta biya zan yi azumi kaza. Wannan saboda kasancewar kamar kana daukan wannan addawal shine yasa Allah ya biya ma bukatar shi kuma tuntuna Allah ya hukunta komai. Wata ibadar ka da ka lazumta ma kanka bata isa bata sa Allah ya zartar da abin da bai nufata ba, kuma wannan sai ka dauki matsayin cewa wai kamar ma ka sakauta ma Allah akan wannan abin da ya maka. Dan haka hadisai sun nuna a farko dai baya dacewa mutum ya yi addu'a, amma in ka riga kai to ka tabbata cewa kuma ya zama wajibi a kanka ka cika. Sai malam yace wa ghayru zalik da wannan haka ma'ana ibada nau'ikan suna da yawa kadan ne daga cikin su malam ya ambata mana sai yace fa faham yace ka fahimci abinda ake fada maka hudita au bahar masalik malam yace addu'a nake maka Allah ya shiryar da kai mafi bayyanar tafarki tafarkin da ba zai taka burki da kai face aljanna a gobe kiyama shine tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna mana tausayi da jin kai na malam addu'a yake mana Allah ya shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici. Sai yace wa sarfu ba'di hadi ghayrillahi sarrafa wani abu mai sunan ibada ga wannan Allah, malam yace shirku, yace wannan shirka ne. Wa zaka aqbahu al-manahi, shirka ko ita ce mafi munin dukkan wasu abubuwa da Allah ya hani. Ba a darasi na gaba insha Allah kenan zamu zo zamu shiga fasalin da ke bayani game da shirka. Da fatan Allah ya kare mu abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.